sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 22 da kuma mita 25. Masu sauraro a jamhuriyar Niger ana iya sauraro a birnin Niamey ta gidan rediyon VOA Africa akan mita 102.5. Ana kuma iya sauraron wannan shiri ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da dalol da niya da kuma Nomad FM. Baya ga haka kuma ana iya sauraro a duk lokacin da ake so akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com ta hanyar sadarwar internet. Masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka, assalamu alaikum. Jami'a Ali ce daga nan birnin Washington DC. Nake farin cikin gabatar da wannan shirin. Ina tare da
Grace Alheri Abdu zakanin labarai. An kashe akalla mutane 6 lokacin da wani dan bindiga ya bude wuta kan waɗansu motocin safari biyu a Kenya kusa da kan iyakar Somalia yau Juma'a. ‘Yan Afirka suna daga cikin rukunin ‘yan asalin waɗansu da ke ƙasashen Amurka kuma da dama suna shiga harkokin siyasa yadda suke ƙoƙarin sajewa sabon yanayin da suke ciki. Kana kotun ƙolin ƙasar Australia ta soke zaben shugaban ƙasar da aka gudanar bayan da ƙungiyar hamayya ta shigar da ƙara.
To bayan kun gama shan labaran duniya yau Juma'a Alhaji babbar rana 1 ga watan Yulin shekara ta 2016. Asusun zaman lafiya da bincike da TBS ke nan Amurka ya sanya sunan Najeriya cikin jerin ƙasashe mara tabbas na duniya.
Ni da gaskiya kai tsaye zan yace wannan rahoton kamar akwai yanayi na rashin adalci a cikin sa.
Imran Adan kenan wani lauya a Abuja. Shin majalisar dattijan Najeriya tana da hurumin nema a Attorney General na Najeriya din ya bayyana gabanta domin bayanin dalilin da yasa ake wa shugaban majalisar dattijai Senator Bukola Shari'a?
A bisa ga tsarin mulkin Najeriya ba su da wannan hurumin.
Barista Modibo Bakari masanin tsarin mulkin Najeriya kenan. Kada kuma a mance kamar kowace ranar Juma'a akwai musulunci tushen rayuwa da kuma nasiha albarkacin wannan wata na azumi.
Jama'a assalamu alaikum barkamu da warhaka ga cikakkun labaran. An kashe akalla mutane 6 lokacin da wani dan kunan bakin wake wato dan bindiga ya bude wuta kan waɗansu motocin safari biyu a Kenya kusa da kan iyakar Somalia yau Juma'a. Babban jami'in 'yan sanda Joseph Bointed ya ce 'yan sanda da ke wurin sun tarar an harbe mutane 6 aka kashe su ana kuma kan farautar 'yan ta'addan. Ana kyautata zaton farin kaya 4 da masu gadi 2 da ke ɗauke da makamai. Suna daga cikin mutanen da aka kashe, aƙalla fasinjoji 2 kuma sun ji rauni. Ƙungiyar Al-Shabab da ke makwabciyar ƙasar Somalia ta kai irin waɗannan hare-hare a lardin arewa maso gabashin Kenya da ke fama da talauci. Kwana guda kafin wannan lamarin na yau, aƙalla mutane 20 ne suka mutu a wata fashewa da ta auku a gefen hanya da ta shafi wata motar safa a Somalia. Ƙungiyar Al-Shabab da ake alakantawa da Al-Qaida ta kashe dubban mutane tunda ta fara ta'addanci shekaru 10 da suka shige a yunkurin ƙungiyar na maida Somalia ƙarƙashin tsauraran ra'ayin addinin Islama. 'Yan Afirka suna daga cikin rukunin 'yan asalin waɗansu ƙasashe da ke Amurka kuma da dama suna shiga harkokin siyasa yayin da suke ƙoƙarin sajewa da sabon yanayin da suke ciki. Ko da yake baƙi 'yan ƙasar Afirka ƙalilan ne daga cikin adadin Amurkawa, sai dai yawansu na ruɓanɓanya tun daga shekara ta 1970. A shekara ta 2013 adadin baƙi 'yan Afirka da ke zaune a Amurka ya kai miliyan 1,800, wanda ya ninka adadin da ake da shi a shekara ta 1970 na 'yan asalin Afirka 80,000. Bisa ga rahoton da cibiyar nazarin adadin jama'a ta wallafa a shekara ta 2015, kimanin 'yan Afirka miliyan 2 da aka haifa a ƙasashen ƙetare da ke zaune a nan Amurka sun kai kashi 4.4 na adadin bakin da ke zaune a Amurka a shekara ta 2013. Sai dai ra'ayoyin siyasar 'yan Afirka da suka fito daga ƙasashe daban-daban ya bambanta. Injini Akute, shugaban daraktan dandalin baƙi 'yan asalin ƙasashen Afirka. 'Yan Afirka da ke Amurka galibi sun fito ne daga Najeriya da Ethiopia da Ghana da kuma Kenya. Waɗansu musamman 'yan Ethiopia sun koma Amurka ne da zama sabili da tashe-tashen hankali da suka fuskanta a ƙasashensu. Kotun ƙolin ƙasar Austria ta yanke hukunci yau Juma'a na soke zaben shugaban kasar da aka gudanar a watan Mayu bayan da sakamakon kalubalantar zaben da jam'iyyar Freedom ta shigar wanda dan takararta Norbert Hofer ya fadi da karamar rata. Shugaban kotun kundin tsarin mulkin kasar Austria Gerhard Huizinga ya ce kotu ta goyi bayan kalubalantar sakamakon zaben da aka gudanar ranar 22 ga watan Mayu da shugaban jam'iyyar Freedom Hans Christian Steg ya gabatar. Jam'iyyar Freedom tana kalubalantar kura'a ne inda ta ambaci kurakurai wajen kirga kur'un waɗanda ba su je rumfunan zaɓe ba. Kotun ta umurta a sake zaɓe wanda ake kyautata zaton za a gudanar cikin watan Satumba ko Oktoba da zai iya ba jam'iyyar damar shugabancin kasar da ke kungiyar tarayyar Turai karan farko. Dan takarar jam'iyyar Freedom ya lashe zagayen farko na zaɓe a watan Afrilu kuma shi ne ke kan gaba a kuri'un jin ra'ayoyin jama'a kafin daga ƙarshe dan takarar jam'iyyar Green Alexander Khan ya doke shi da kuri'u 30,000. Hukumcin da kotun ta yanke ya taka wa shirin rantsar da Van de Berlin da ake shirin yi ranar 8 ga watan Yuli. Shugaba mai ci yanzu zai sauka daga karagar mulki ne kamar yadda aka shirya. Za a kuma maye gurbin sa da jami'an majalisa uku na waɗanda za su kasance shugabannin wucin gadi da suka hada da shi Mr. Hofer. Hofer dai dan shekaru 45 ya yi yaƙin neman zaɓe ne ƙararra kan batun shige da fice. An kuma ba da rahoton cewa yana tafiya da ƙaramar bindigar hannu a wajen yaƙin neman zaɓe. Jam'iyyar 'yan mazan jiya da jam'iyyun da ke adawa da kwararar baƙi suna ƙara tasiri a ƙasashen Turai cikin 'yan watannin nan, musamman a daidai lokacin da ƙungiyar tarayyar Turai take jin zafin ficewar Burtaniya daga ƙungiyar. To, kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. ‘Yan ƙasar Australia suna shirin zuwa rumfunan zaɓe domin gudanar da wani zaɓen tarayya gobe Asabar, inda ƙasar za ta yanke hukunci kan ko ƙananan jam'iyyu za su hanɓar gwamnati mai ci. Yayin da batun sauyin yanayi da ‘yanci rani da kuma ilimi suka kasance muhimman batutuwa, mai yiwuwa ne batun tattalin arziki ya fi tasiri a wannan zaɓe. Ƙasar Australia dai ta kauce wa fuskanta koma da tattalin arziki na tsawon shekaru 25, sai dai ba ta da tabbas a makomar tattalin arzikinta yayin da take fuskantar koma baya hanyoyin samun kuɗaɗen shiga, lamarin da ya ƙara ta'azzara yayin da kasuwar tama da ƙarafa da kuma coal da Australia ke sayarwa take ƙara raguwa a ƙasar China. Prime Minister Malcolm Turnbull ya shaida wa masu kaɗa kuri'a cewa ƙasar tana buƙatar ɗorewar da jam'iyyarsa da gwamnatin haɗin gwiwa ta jam'iyyarsa za su iya samarwa. Sai dai shugaban jam'iyyar Hamayya ya ce Prime Minister shugaban jikaka ne ba shi da ikon faɗa a ji.
Labaran duniya kenan kuka gama ji daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Asusun wanzar da zaman lafiya da bincike mai zaman kansa da cibiyarsa kenan birnin Washington DC a rahoton da ya gabatar ya sanya Najeriya cikin jerin ƙasashen da ba su da tabbas. Wakilin sashen Hausa Nasiru El-Hikaya ya dubi wannan al'amari a wannan rahoton da ya aiko.
Sanya Najeriya jerin ƙasashe marasa tabbas a duniya da asusun zaman lafiya da ke Washington DC ya bayyana a rahotonsa na nuna yadda sunan Najeriya ke ɗaukan hankalin cibiyoyin bincike, tattalin arziki da lamuran labaru musamman ma ta fuskar tsaro. Asusun dai ya ce don faduwar darajar fetur da kuma illar 'yan Boko Haram, Najeriya ta jera sahu ɗaya da ƙasashe irin su Afghanistan, Pakistan da kuma cikin nan Afirka irin Zimbabwe da Guinea. Lamuran Najeriya kenan a cewar asusun sun ta'azzara a bara fiye da bariya. Hakanan don lamuran yanayin yaƙi saboda ta'addancin 'yan Boko Haram, rayuwar 'yan Najeriya ta shiga sauyin irin mutan Somalia, Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo, Yemen, Sham da Sudan ta Kudu. Na tambayi lauya a Abuja Imran Adam wanda ya zauna a Sudan me zai ce kan wannan rahoton ne.
Ni da gaskiya kai tsaye zan yace wannan rahoton kamar akwai yanayi na rashin adalci a cikin sa. Sudan ta Kudu tun daga fitarsa daga kaɗaɗɗiyar ƙasar Sudan zuwa yanzu ba su da kwanciyar hankali gaba ɗaya ƙasar. Tun da suka fita har yanzu akwai jiha guda ɗaya da ba ta hannun gwamnati. Har yanzu cikin gwamnatin ma ba sa ga maciji da wasu ministoci tsakanin shugaban ƙasar da wasu ministoci. Kaga ba za ku kwatanta wannan ƙasa da kuma Najeriya ba. Haka rahoton ya kwatanta Najeriya da wasu kasashe na irin su Somalia ko kuma irin su Libya. Somalia da Libya ba din suke da Najeriya ba. Somalia akwai ƴan tawaye da hayyan suna rike da wasu jihohi. Najeriya ko kaka da ƴan tawaye wacce jihar suke rike da ita. Babu. Ni gaskiya ina daukan cewa rahoton ila dai sun tattara wasu information na shekaru baya da suka wuce suka hada suka ce ai hayyan za a cikin wannan matsala.
Bangaren rahoton ya nuna kalubalen na Najeriya ya shafi sauran makwabtan kasashe kamar Kamaru, Chad da Niger. Nan ma ga ra'ayin Imran.
Wannan rahoton ta wani bangare za a iya cewa yana da gaskiya, ta wani bangare kuma za a iya cewa a faɗin kurakurai a cikin sa. Najeriya tun lokacin da ta ƙara ƙaimi wurin yaƙi da Boko Haram ta kusan fatattaka su daga cikin yankin ta. Sai zanto sun fada Niger, Kamaru, kasashe makwabta. In ka duba yanzu gaba da duk wasu harar da suke kawowa ya karanta sosai a Najeriya. Da zarar an ce su sojojin ba su taso ba na Kamaru ko su na Niger sun zauna suna ganin Najeriya ce ta abin nan. To dole da mu a samu wannan matsala. Wannan ɗabi'a ce a rayuwar dan Adam. Wannan ya bada dama cewa dole su ma sai sun taso wannan gamayya da aka yi da sojojin waɗannan kasashe guda biyar ko guda hudu dole sai sun taso su ma sun shigo wannan abin nan domin a murkushe ƴan tawayen ko kuma waɗannan ƴan ta'addan na Boko Haram. In muka duba a Najeriya an kai wani level da ake kira da suna operation gama aiki. Kenan an gama da su bi'iznillahi ta'ala Allah yanzu kawai kaman sharar daji ake yi.
Matsalolin da yaki da kunci ke jawowa a Najeriya na da tada hankali amma an samu sararawar lamura. A cewar mataimakiyar daraktan hukumar ƴan gudun hijira ta Najeriya Amina Ummul Khairi Bibi Faruk.
Zaman da mutane suke aka maida su ƴan takuta hako ba haka suke su ba. Bujidali ya same su an samu musu wuraren da za su dan zauna har kafin abu ya sassauta su ci gaba da samun ci gaba da rayuwar su. Ba su tsaya kullun sai gwamnati ta dauko ta ce ba sa son wannan albarku mu samu. To abubuwan da suke samu nasu ne muke kokarin mu ga to ta yaya za a yi a tallafa musu har kafin abubuwa su daidaitu. Gwamnatin nan tana iya kokarin ta mutane ji suna fara daddawowa sojoji suna karkarbo wurare da aka yi wa farmaki aka kwakwace.
Rundunar yaki da ƴan ta'adda ta haɗin gwiwa tsakanin kasashen tafkin Chadi da ke da yalgwada a injiminan kasar Chadin ta kawo haɗin kan kasashen don fuskantar kalubalen karkashin jagoranci ɗaya da muradi ɗaya. Nasiru da Malika ya murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Mun gode Nasiru. Ana ci gaba da bayyana ra'ayi akan gayyatar da Majalisar Dattijan Najeriya ta yi wa Attorney General cewa ya bayyana gabanta domin yin bayani akan abin da ya sa ake wa shugaban Majalisar Dattijai Sanata Bukola Saraki shari'a ko kuma me ya sa gwamnatin Najeriya ta kai ƙararsa da shi da mataimakinsa da wasu ma'aikatan majalisar. Shin bisa tsarin doka ko kuma tsarin mulkin Najeriya Majalisar Dattijai tana da hurumin yin haka? Tambayar kenan da ne wa lawyer tsarin mulki ba samu dubo Bakari.
Bisa ga tsarin mulkin Najeriya ba su da wannan hurumin. Sa'annan ma ba za a yi shari'a wurare guda biyu a lokaci daya ba. Tunda magana ta riga ta je gaban kotu kuma an riga an gudanar da bincike kuma ba shi ofishin Attorney General ne suka gudanar da wannan binciken ba. Bangare na ƴan sanda ne su ne suka gudanar da wannan binciken kuma suna da ƙorewa akan wannan aiki wanda tsarin mulkin Najeriya ya yi musu tanadi su ne masu yin bincike idan akwai zargi. To sun gama wannan binciken nasu an riga an kai yanzu suna gaban shari'a don haka yanzu wato akwai abin da ake kira equality before the law. Mutane guda biyu duka suna matsayinsu kaman guda ɗaya ne a gaban shari'a. To idan haka ne idan yanzu ya je yana halartar gayyatar da majalisar dokoki suka yi masa shi kamar Attorney General kenan. To ya nuna shi ma kenan baya da bangare shi a martabar da aka yi mata tanadi cewa ya nuna kenan bai da wato confidence a judiciary. Ya nuna ya raba kafa yana bangare ɗaya hannu ɗaya yana halartar shari'a sannan kuma yana zuwa a wani bangare kuma ana maganar shari'ar ko sannan ma bisa ga tsarin mulkin Najeriya da kuma bisa ga tsarin doka na Najeriya ma idan shari'a ta magana ta riga tana gaban shari'a to wani zance ko tattaunawa game da wannan maganar ma a bayan wannan kotun ma shi ma kamar yi wa kotun kamar karan tsaye ne ko kuma contempt of court ko kuma ana kiransa sub judice ko kuma undermining na judicial. To ana me ake kira za a ce kamar ana wa zagon ƙasa ga bangaren shari'a. Don haka bai kamata ma yanzu wannan bayani ma ya kasance su suna kawo shi kuma ba dukansu ba su da wannan hurumin. Shi ma yanzu Attorney General din bai da dama ma tukunna ya je ya saurari wannan garan gayyatar da aka yi masa domin ba zai yi yana nan yana can ba ba zai yi ba.
Yawa to barisa ka san cewa galibi idan mutum ya kai wani matsayi a Najeriya sai a ga kaman doka ba za ta taba shi ba. To akwai waɗanda suke ganin suna ganin akan cewa ai ana ganin cewa bai kamata a kai shi shugaban majalisar dattijai gaban kudiya ba. So a saboda haka a wannan batu da ake shi attorney general din ya fi su gaskiya kenan.
Eh bisa ga bayani da nake da shi da kuma bincike da nayi,
attorney
general yana akan daidai akan tsari na aikin sa. Kuma shi attorney general din nan fa ba shine mai yanke wannan shari'a ba. Shi ma ya gabatar da mutane ne, ya gurfanar da su ne a gaban wata wani bangare na gwamnati, wato judiciary, wanda dazu na yi miki bayani aka kafa a gargashin sashi na shida na wannan tsarin mulki. Don haka bangare ne mai zaman kansa shi ma a bisa ga yanda aka yi tanadi na tsarin mulkin Najeriya. Don haka idan ma ya gurfanar da mutane ba shi ne mai yanke shari'a ba.
To ban tare numfashin ka ba, me yasa ne to galibi ake samun irin wannan matsala a Najeriya? Ga dokan an san akwai ta, amma kuma in an so ya amfani da dokan nan sai wani ya amfani da ikon shi ko tasirin shi yace zai dakile dokan nan.
To sannan ma akwai wani abu ma da zaki lura a cikin wannan abu. Duk dokar kasa wadda aka ce doka, to koda an yi ta shekaru 1000 da suka wuce ana daukan ta ne akan majalisar dokoki ne suka yi wannan dokar. Don haka yanzu duk dokar da ka gani kika gani a kasa ake amfani da ita su ne suka yi ta. Ya kamata da su yi la'akari sun fi kowa sanin doka. To kamata a ce in dai ba da hurumi ne da kuma girmama doka, su ne su fi kowa ma kiyaye wannan dokar. To amma sai aka samu akasin haka a yanda ya rayuwa take a nan Najeriya, kuma an dade ana irin wannan rayuwar, domin har ma ana gani kamar doka tana da wariya sai wanda suke da ƙananan martabobi ko matsayi su ne kawai suke da kamar doka take da iko a kansu.
To wannan tunanin ne yasa ita majalisa take ganin ta za ta iya kiran shi attorney general ya zo ya mata bayani?
Babban ma abinda ma ya fita kai kima a ciki, yan majalisan nan fa yawancinsu idan ma aka tambaye su ba yanzu wani tanadi ne ma doka ta yi akan irin waɗannan abubuwa, wani ma bai taɓa ɗaukan penal code ne ya karanta shi ba, wani bai taɓa ɗaukan tsarin mulkin Najeriya ma ya karanta shi ba.
Barista Modibo Bakari kenan. Kada kuma amince ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Haka ne, lokaci ya yi da za a saurari musulunci tushen rayuwa wanda Usman Kabara zai gabatar.
Allahu ya rahamanu ya zilalu wal ikirami Allah shi kace da
musulunci tushen rayuwa.
Kazar da bata da nono
mai sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da sake haduwa a wani sabon shirin na musulunci tushen rayuwa. A makonni biyu da suka wuce mun faro tattaunawa da Sheikh Tijjani Balaka Larawi daga Kano, inda yake mana bayani lokacin a game da illar tsatsauran ra'ayi musamman a lokacin da aka kai harin nan na birnin Orlando a nan Amurka, wanda wani mai suna Umar Martin ya bude wuta akan ɗan luwadi da madugo a wani gidan rawa. Maimakon ci gaban hirar a makon da ya gabata, sai muka kawo muku yadda bude baki ke tafiya a ɗaya daga cikin manyan masallatan da suke jihar Virginia ta nan Amurka, wato Darul Hijra. To mallam ya tsaya ne a inda yake nuna mana cewa duniya dai tazo gangara, ni kuma na tambaye shi ina mafita.
Mafita tsayawa ga littafin Allah da sunnar manzon Allah, ina cewa guguwa tana tafe, mai tafi da imani, fitintulu, fitina, kurma, bebiya, makauniya, ba ta ji, ba ta gani, kuma ba ta magana. In ta taho, duk karatun mai karatu, duk imanin mai imani, duk rashin kunya mara kunya ya kauce mata, sai ta wuce. In ba a yi sa ba za ta da kai. Ita wannan fitina, kurma, bebiya, makauniya, ba ruwanta da mutumin kirki, ba ruwanta da mutumin banza. To lokaci ne yayi mutum ya kama istighfari da salatin Annabi sallallahu alaihi wasallama, ya ta kokarin yin ayyuka nagari tsakaninsa da Allah, inda duk mutuwa ta riske shi, Allah ya sa yake kyawun mutuwa.
Kafin in rabu da kai din, ina son in ji misali shi wannan da ya aikata wannan abu a Orlando, kamar yanda kai magana da suka ce labewa wani abu shi ma kanshi laifi ne.
Ni fa dan binnin mai wa'azi ne, kuma kauye yanzu akwai lantarki da television da satellite. Alaga ta mallan nawa aka kashe a Libya, nawa aka kashe a Syria, nawa aka kashe a Iraki, nawa aka kashe a ina a ina a ina ayi magana waɗanda ake karkashewa a duniya mana yawa saboda haka mu yi magana ta dan Allah America ko Ingila suna da dokoki suna kaunar junan su suna kare haƙƙin ɗan uwan su sun yadda ɗan su ko laifi yayi ɗan su ne mu ma da mun yadda mu mu ne kamar yadda Annabi yace kwatankwacin mumini wajen soyayya da kauna kamar jiki ne idan yanzu ɗan kakkare ya taba ɗan yatsan ka duk jikinka sai ya karba haka yau in ka taba ɗan America daya shugaban America sai ya magana in ka taba ɗan Ingila daya shugaban Ingila sai yi magana in an taba namu wa yake magana mu ma sai mun dawo mun kawuna ci junan mu kamar yadda su ma suke san junan su saboda wannan da yi wannan ta sa a matsayin sa na musulmi bai kyauta ba ya bar doka a wajen masu doka kare da hukunci a hannunsa
zaka iya faɗa mana da kanka mu ji menene wani irin rubuce rubuce ne ka shiga yi
na yi rubuce rubuce da yawa amma yanzu wanda nayi yake gabana shine littafin tsangaya tsangaya tana gurin almajirai masu rubutun alqur'ani da karatun allo to da yawa waɗannan yara ana ganin su kamar jahilai ba za ka kirawo makarantun qur'ani jahili ba dan bai iya boko ba ya iya karatun qur'ani ya iya rubuta alqur'ani ya iya haddace alqur'ani to sai nayi rubutu irin na gargajiya na asali ba irin na larabci ba
wani iri kenan
ko littafin ahlari sai na maida shi irin wannan rubutun kamar irin wanda ake da rubutun mu na allo na gargajiya yana da wahala kwarai kwarai amma alhamdulillah mun samu mun kammala ahlarin nan sai na maida shi larabcin sa sai na maida hausar sa irin wannan hausar ta wannan rubutun na gargajiya
eh kaman warshi da ake cewa
wato fassara iri biyu fassarar hausa ajami fassara ta biyu boko larabcin adari yana sama sai kuma na dauko arba'una hadisan shi ma da fassara iri biyu kamar a ba ta cha kamar sunayen garuruwa da sunayen malamai da sunayen suwane ne shi ma sai na sa ya zama haka to sai na dauka yanzu na kai ministry na education amma alhamdulillah kafin mu kammala gyara mai alfarma sarkin musulmi ya karbe su har ya raba wa sarakuna daga baya akwai Kabiru Sani Kwangila SKY shi ma ya zo ya bi wasu ya siya ya raba wasu makarantu to daga baya sai malamai suka ce to a duba in akwai gyare-gyare da karin abubuwan da za a yi don ya zama karɓaɓɓe duk a duniya to me girma ambassador na shidda consul general Ahmad Umar shi ma sai karɓe waɗansu sai ya raba a Makka da Madina da Riyadh a hajjin bara mun kammala gyaran to na ba ma'aikatar ilimi wajen shi malam Adamu Adamu kuma na mika wa mai martaba Lami dan Adamawa saboda yan gudun hijiran nan da suke yawa tsakanin Borno da Yobe da Adamawa su ma su yi kokari a ga cewa an mallaka ma irin waɗannan yara bayan yan tsangaya wannan littattafai guda biyu na Allah daban kuma wannan na karatun ko a ɗaki sai su dinga karantawa sun san alqur'ani amma ba su da fiqhu ba su da hadisi alhamdulillah ka san ni dan gatin malamai ne ina ba malamai haƙƙin su kowane bangare sai na samu shawarwarin su cewa idan aka yi wannan mun yi maganin waɗanda suke cewa waɗannan yara jahilai ne to mu kara musu wannan littafin su san hadisin Annabi Muhammad su san wannan fiqhu yadda za su gyara sallah tsarki da makamantan su to ga qur'ani dama cikin kwakwalwarsu yake to kafin da su daga cikin jahilci kuma in sha ta du gaba daya na mika wannan kofi hannu da hannu ga shugaban kasa janar Muhammadu Buhari yayi min fatan alkhairi akan wannan littafin
akramakallah muna godiya yanzu kuma bari mu ji tasirin azumin watan ramadana a wurin wasu masu sauraron mu kamar irin su Musa PRO
yana da kyau mu gyala halayen mu sosai sosai don domin wallahi tallahi wannan hali da muka kai muke cikin sa gaskiya akwai halayen mu a ciki da ba su da kyau karka ce wai zaka ga laifin kansila dan majalisa gwamna shugaban kasa kai ma kana da naka laifin a cikin gidanka tare da matanka da ƴaƴanka idan shago ne da kai kana da laifi tsakanin kai da mutanen shagonka idan ma'aikaci ne kai permanent secretary ko commissioner kana da laifi tsakanin kai da masinjanka ko da sauran concept dinka kana da laifi mu samu mu gyara wannan halaye shine ba zai kai mu tudun na tsira a halin da muke ciki
to Allah ya samu dace a madadin Sheikh Tijjani Balaka Larawi da ya tattauna da mu sai kuma Julie Leathers Gresham da ta hada mana sauti Usman Ahmad Kabara daga nan sashin House na murya Amurka a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairin sa mu zama lafiya
albarkacin wannan wata na azumi kuma ga Malam Umar Hamza Faruk akan zakatul fitr
alhamdulillahi rabbil alamin was salatu was salam ala rasulillahi wa alihi wa sahbihi ajma'in na'am abinda ake nufi da zakatul fitr a cikin shari'ar musulunci shine zakkan da ake fitarwa a sallah sallan da yazo bayan azumi saboda kalman fitr tana nufin dawowa fara ci da sha domin da muna halin azumi kame baki daga lokaci kaza zuwa lokaci kaza da aka gama shi aka shiga fitr a larabci kenan. Dalilin haka shi aka shar'anta mana fidda zakka mai da alaka da wannan sallan in. Shi sa ana cewa Idul Fitr. Idul Fitr ma'ana sallan karamin sallah kenan, sallan azumi Idul Fitr. To kamar haka kuma zakatul fitri ma'ana zakkan da za a bayar dalilin karshen azumi, dalilin sallan azumi.
Sheikh Umar Hamza, menene fa'idar zakatul fitri?
Malaman musulunci sun bayyana mana hikiman da Allah ya shar'anta. Menene hikiman da yasa Allah ya shar'anta zakatul fitri? Sukan kayyade shi da abubuwa guda uku. Na farko, shi wanda ya azumin zakatul fitri an shar'anta masa ne don ya tsarkake sa, ya tsarkake sa daga allagu war rafas, laifuffukan da ake yin su a furuci da baki, mugayen kalmomi da sauransu haka a lokacin da yake azumi, ko kuma wasu dan laifuffuka kanana dai haka da ake da sauran gabban jiki gaba daya. Kun ga shi Allah ya shar'anta shi ma'ana fidda zakatul fitri domin ya tsarkake shi musulmi mai azumi in tukun.
Allah shiga fata mallam, to kana su wane ne ya cancanta a baiwa wannan zakar, kuma a wani lokaci ya kamata a fitar da ita?
Na'am, zakatul fitri ana bawa mabukaci ne, saboda ai zamu koma babban zakka mu gani cewa Allah ya shar'anta ne tukhazu min agniyaihim wa turaddu fi fuqara'ihim, za dauka ne daga mawadata daga cikin su masu dukiya masu hali a bawa mabukatan su talakawan su. To haka ma zakatul fitri dan reshe ne karami daga cikin babban zakka. Shi sa gurin shar'anta shi ma maluma su kafa hujja da ayoyin babban zakka, wa atu zakka, ku bada zakka, saboda haka wajibi ne.
A wani lokaci ya kamata a cire zakatul fitri?
Lokacin da ya kamata a fidda zakatul fitri maluma sun kasashi biyu. Akwai lokacin wanda yake shine yafi falala kuma shine wajibi, ma'ana daga faduwan ranan daren sallah zuwa kamun a tafi sallan Idi, zuwa kamun a tafi sallan Idi, wannan lokacin, a wannan lokacin ake bada zakatul fitr. Wannan lokaci ne na wajibci yanda suke fada. Idan ka ketare haka baka bayar ba har aka je sallah, kana da laifi, kana da zunubi. Amma akwai waqtul ijza, lokacin da ya halalta ya babu laifi, shine kwana biyu ko kwana ɗaya kamun sallah zaka iya ka gabatar da zakatul fitrinka. Maluma sun rawaito shi, Bukhari, Imam Bukhari ya rawaito cewa sahabbai sun kasance suna bayarwa rana guda kwana ɗaya ko kwana biyu kamun sallah.
To Allah ya sa mu dace. Ga kaɗan daga cikin irin ra'ayin da kuka aiko ta hanyar sadarwar email kafin takaitattun labarai.
Sakonmu na farko ya fito ne daga Halima da Hasiya Buba Maigoro Gashuwa. Suka ce ya kamata gwamnatocin jihohin Yobe, Borno da Adamawa ku dinga kula da rayuwar mata da ƙananan yaransu ɗan gudun hijira, kuma ku dinga ba su tsaro a sansanoninsu domin suna huskantar kalubalen rayuwa a gun fasikai. Wannan sako daga mutawakkil Gambo Doko, ɗalibi a makarantar NCE Gumel, ya ce salamu alaikum VOA Hausa. Muna jinjinawa bankin Jaiz bisa tallafin da ya baiwa waɗansu musulmai marasa aikin yi a kudancin Najeriya, da fatan bankin zai ɗauki makamancin wannan mataki ga 'yan gudun hijira da rikicin Boko Haram ya ta gayyara. Sako na gaba na cewa taimakon kuɗi na naira miliyan 25 da kayayyaki da uwar gidan shugaban ƙasa Muhammadu Buhari Hajiya Aisha ta bawa 'yan uwa da iyalan mutane da harin garin Buniyadi da ke ƙaramar hukumar Gujiba a jihar Yobe kuma taimakon jin kai ne. Da fatan Allah ji kan ɗaliban makarantar garin Buniyadi. Allah ƙara wa iyalai da 'yan uwan ɗaliban haƙuri. Daga Alhaji Ali Kiraji Gashuwa.
Sai kuma takaitattun labarai.
Dubin dubata masu zanga-zanga sun yi dafifi a kan titunan birnin Hong Kong yau Juma'a, yayin da birnin ke bikin miƙa birnin da Burtaniya ta yi ga China a ƙarni na 19, yayin da jami'an gwamnati da kimanin mazauna yankin birnin Hong Kong ɗin 1,000 suka halarci bikin daga tuta a dandadan Golden Bahania yau Juma'a da safe, kuma mutane da suka fi masu bikin suka yi dafifi domin gudanar da zanga-zanga.
To masu sauraro, ƙarshen shirinmu na wannan lokaci kenan, tare da fatar waɗanda suka yi azumi za a sha ruwa lafiya, muke gayyatar ku masu sauraronmu a shirin da za mu gabatar da misalin ƙarfe 9:30 na dare agogon Najeriya. A halin yanzu kuwa a dakaci shirin yau da gobe.